Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalo da kuma Niya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji martanin da jam'iyyar PDP ta mayar kan koma bayan da ta samu a shirin gudanar da gangamin yakin neman zabe a Gumel. Da kuma zargin da jam'iyyar ke yi na cewa EFCC na yi wa membobinta barazana da yasa suke canza shika. Muna kuma da rahoto kan taron sarakunan gargajiya a jihar Oyo biyo bayan wata hatsaniya da aka samu. Sulaiman Muni Barma zai shigo da shirin na kasa sai kuma sharhin jaridin Ghana kamar yadda muka saba mu kuma ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Bayan kwanaki da dama da aka yi ta jiran sakamakon zabe a kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, hukumar zaben kasar ta sanar da Felix Tshisekedi a matsayin wanda ya nasara. Wannan sakamakon da ka iya kai kasar ga canjin gwamnati bisa tsarin demokradiyya a karon farko tun bayan da kasar ta samu yancin kai daga kasar Belgium a shekarar 1960. An sanar da sakamakon zaben ne yayin da aka jibge 'yan sandan kwantar da tarzoma a babban birnin kasar Kinshasa saboda fargaban wasu ka iya kin amincewa da sakamakon zaben wanda aka gudanar a ranar 30 ga watan Disamba wanda ake zargin an tafka magudi. Ofishin jakadancin Amurka a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya yi wa Amurkawa da ke kasar kashedi su bar kasar yayin da hukumomin kasar ke shirin sanar da sakamakon zabe. Ofishin jakadancin da ke birnin Kinshasa ya faɗa a wata sanarwa da ya kafe a yanar gizo cewa Amurkawa da suke zaune a Congo su fara shirin barin kasar kuma kada su dogara da taimakon Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya fice kai tsaye a cikin wata ganawa da yake yi da shugabannin majalisun tarayya a jiya Laraba a fadarsa ta White House bayan shugabannin majalisun da sun sake kin ko kuma yin fatali da bukatunsa na amincewa da kudin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico domin dakile kwararren bakin haure da ba su da izinin shiga kasar. Shugaba Trump da ya kira tattaunawa da ya da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi da shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer a fadarsa ta White House da zaman bata lokaci. Ya ce da ya tambaye su idan ya bude gwamnati za su amince da bukatarsa ta gina katanga, sai Pelosi ta ce ba za su yarda da hakan ba. Chuck Schumer ya gargadi shugaba Trump yayin da yake ganawa da manema labarai inda ya ce ma'aikatan gwamnati na bukatar su koma bakin aikinsu don haka ya bude gwamnatin. Bayan mintoci kalilan a wurin wani sanya hannu a kan wani kudiri a ofishinsa na Oval, Trump bai sauya matsayinsa ba. Ana shan waɗannan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kara da aka gabatarwa a kotu a ranar Talata ta nuna Paul Manafort da ya jagoranci kwamitin yakin neman zaben Donald Trump a tsakiyar shekarar 2016 ya yi musayar bayanai a kan zabe da wani abokin harkarsa mai alaka da hukumar leƙen asirin Rasha. Wannan labarin da ya bayyana ya kara ba da tabbacin kwamitin campaign Trump ya yi kokarin haɗin gwiwa da wasu 'yan ƙasar Rasha a lokacin takarar zaben shugaban ƙasa, sai dai masu shigar da kara a matsayin tarayya ba su tabbatar da wannan batu ya shafi yaƙin neman zaben ba. Lauyoyin da ke tare da mai bincike na musamman Robert Mueller sun ce Manafort ya yi musu ƙarya akan musayar bayanan. Ko da yake Manafort da ya musanta yin hulɗa da tsohon abokin kasuwancinsa Konstantin Klimnik dan asalin Ukraine da lauyoyin ke zarginsa yana da alaka da hukumar leƙen asirin Rasha, Manafort ya ce ya manta abin da ya faru a lokacin.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude wannan babin da hirar da wakilin Muhammad Ibrahim Kori yayin da tsohon gwamnatin jihar Jigawa kuma jigo a jam'iyyar PDP Alhaji Sule Lamido kan koma bayan da jam'iyyar ta samu a shirin gudanar da gangamin yakin neman zabe a garin Gumel ga abinda Alhaji Sule Lamido ke cewa
inda san me yayin shirin siyasar ɗarinta taro ba a yin sai an shirya shi a zo shi karshe da rana ran taro jama'a sun fara halarta a wannan wurin ice ba za a yi ba saboda wai ana gudun cewa tunda bakin boda ne gudun yan ta'adda sau kasuwa ce ka san babu hankali wannan su commissioner ka san wannan gwamnati Jigawa kuma ina son mai tsaro me ya gima da cewa da kasuwa ita to shi dai shi ne suke na cito fine na yadda amma na dauka cewa komai faru ni ne ita to musu ba shi an je wurin an je an tushe an kai yan sanda da motoci ana tuzo ta gasa a kasuwan nan ba a kawo wani ne tunzur ta mutane ina gina tsaro Don Allah da danta za sai a riga ana wurin.
To kamar wannan ya nuna kamar baku tambayi izini ko nemi izinin yan sanda ba kenan.
An wuce a yi lokacin tambayi izini a zaman yanzu. A yi ne ta ce za a yi zabe. Ta bada mu aita campaign. So ta wuri ne. Aka ta samu ta gaza a wannan ko ina aka farfashe ka ana ta abun nan ci tuwayin. Saboda ka sai muka samu gefe can muka samu a kurkura muka hawo irce ga membari. Kuma alhamdulillah mun bar jawabi kuma an cika feedback tsammani.
Me kake ganin cewa ya sababa wannan mataki misali na yan sanda har suka yi wannan mataki
wallahi ban sani ba wallahi ban sani ba domin dai na san cewa a taron mu ba ganin iska ba ganin adda ba ganin gora ko ta baba sha balle magana ganye kuma da kowa ne ramu cikin nutsuwa cikin mutunci saboda haka kowa shi da jiga cewa shi da cewa a jiga ana taron namu na PDP namu na wurin kome ne lafiya kalo gama da fekalo
don haka ina makomar tarika da za a yi nan gaba
sai tarika yanzu baka fara yi wannan abin da ake kai din ya sa jama'a sun ya tsoka mutane za mu taro a dajin litinin za ga nan adam irin kamar da ka san farin dango haka za a zo wallahi domin Allah ya yi cewa wannan zaman lutin PDP ne
me kake ganin makomar demokradiyyar Najeriya da irin waɗannan matakai na jami'an tsaro kuma da sunan tsaro
to ka gane cewa jami'an tsaro da kuma zabe sauran ainihin jami'u dukkanin su suna yin Najeriya aiki ne su kwanciya ka kuma Najeriya nan tana nan shekara 50 tana nan da can shugabanni ba sanan yanzu yanzu ne suna kai saboda ka mu gina wato madafan mulkin masu karfin gaske wanda su je su denin gyara kasa domin cin gaba dan adam ba akan cin nasa mulki ba domin fidin zai in mulki ne da ruwan mulki ba magana sanin meye mulkin ko makamarsa ba san ci gaba ba sake dan adam ba saboda haka shugabanci yana da irin wani hakki a kansa cewa a yadda a yi tunan farko a saman zaman lafiya kare mutane da dukiya sannan inganta mutane akan matsayin ainihin nemansu ai musu aiki da kudinsu da dukiyarsu saboda haka ni ina ganin dole ba da aka kawo siyasa yanzu mu ɗan Najeriya mai ce wannan kasanta mu ce tawa ce taka ce ta Buhari ce da sojojin yan sanda ce duk ko da kun ɗan Najeriya ne saboda me za mu ga cewa wannan kasanta mu ta kama tsayin da yake ta da kwarjina irin duniya so bana shakka cewa za a gama lafiya kalau amma dai magana shine wasu abubuwa din san rai ne na shugabanni zai sa yi to amma shine jama'a sun ci basu da ba shikenan
yanzu kan harkokin siyasa a Najeriya babbar jam'iyyar adawa PDP tana zargin hukumar yaki da almundahana wato EFCC da yin barazana ga ƴaƴan jam'iyyar da ke tilasta musu canza shika zuwa jam'iyyar APC mai mulki zargin na jam'iyyar PDP dai ya biyo bayan canza shika ne da mataimakin shugaban jam'iyyar na ƙasa shiyar jihohin arewacin Najeriya Sanata Babayo Garba gamawa yayi zuwa jam'iyyar APC mai mulki Wakilinmu Abdul Wahab Muhammad na dauke da karin bayani.
Sakataren yada labarai na jami'ar PDP na kasa Harishan Jihar Bauchi, Alhaji Yanuwa Zainabari, shi ya shaida hakan a taron manema labarai a sakataren jami'ar a Bauchi.
Kasa ita wannan gwamnati ne wanda duk wanda ya taba rike wani matsayi da ya rike wani madafan mulki, gwamnati ne da take barazana a mutane na rayuwarsu da kuma zaman su lafiya. So idan ka duba irin su Isa Yego da irin su Amin Ma'azu, irin sa mutane ne da duk suka rike makame ita kuma wannan gwamnati amfanin FCC abunta daman shine yi musu barazana da irin abubuwan da suke nema su ci musu mutunci.
Shi yasa suke canje sheka zuwa jami'ar APC.
Wannan shine dalili, ba su da wani dalili wanda irin barazanar da ake musu. Da gwamnati take musu shine dalili. Ba wai dan suna son APC ba, ya zama musu dole ne dan su zauna lafiya.
Anata ba'asin jami'ar APC na jihar Bauchi ta bakin shugabanta Alhaji Uba Amin Nana ya ce wannan batu hasashe ne kurum, babu gaskiya a ciki.
Wannan hasashe ne da kuma magana ne wacce ba ta da tushe ko misalaratin. In da su faɗi magana da kunne zai je, amma wannan batu nasu ba magana ce wadda kunne zai je ba. Kuma ƴan Najeriya musamman waɗanda ake wannan hidima da su ta siyasa mutane ne ma'abuta hankali wanda su san abin da suke. So dan haka kar mutum ya je yana wani ragefe yana faɗin wasu maganganun san rai domin kare kai. Su dai su duba tafiyar su.
Shi dai tsohon mataimakin shugaban jami'ar PDP Alhaji Babayo Garba Gamawa, gogaggen dan siyasa ne da ke jihar Bauchi, ya fara da matsayin kansila a karamar hukumar Gamawa, sai ya je majalisar dokokin jiha, ya zama kakakin majalisar, ya zama mataimakin gwamna jihar Bauchi, wanda daga bisani ya zama sanata. Jami'ar PDP ta dakatar da Babayo Garba Gamawa ne bisa zargin cin amanar jami'ar. A dangane da hakan ne na tuntubi sanata Babayo Garba Gamawa domin jin ta bakin sa.
Ba ni da labarin cewar akwai wani laifi da na aikata shi, na soka filin jirgi sai aka ce ai wai kakacin jam'iyya ya ba da sanarwa akan cewar kwamitin gudanarwa ya dakatar da ni. To a kundin tsarin mulkin mu, kwamitin gudanarwa wato washin kwamiti ba shi da hurumi na dakatar da wani mutumin da yake matsayi na. Sai an kira kwamiti nazartarwa na ƙasa gaba ɗaya, saboda haka sun yi abu ne wanda ba su ma da hurumin su yi shi a kundin tsarin mulkin na jam'iyyar. Sannan kuma kundin tsarin mulki na ƙasa ya haramta kai mutum hukunci ba tare da ka ji ba su ba.
Yanzu da yake ka koma jam'iyyar APC mai mulki, an kwadaita maka wani matsayi ne ganin dai cewar matsayin da ka bari din nan babban matsayi ne a jam'iyyar PDP?
Babu wani kwadaita min matsayi da aka yi. Na koma jam'iyyar APC ne saboda ni na gamsu da tsare-tsaren shugaban ƙasa Muhammadu Buhari.
Shugaba Muhammadu Buhari shi ya karbi sanata Babayo Garba Gamawa gidansa da ke Abuja bisa jagorancin gwamnan jihar Bauchi Barista Muhammad Abdullahi Abubakar. Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Yammale ta mai kashe giwa, wata giwa tana gudun wata giwa, dan zo mana gudu mun bi sai zadafa mun kace dan zo mun.
To a gari na musamman, bari mu rufe taskar hotannin namu a jihar Oyo, inda sarakunan gargajiya suka yi wani taro da nufin magance sake aukuro wani tashin hankali da aka fuskanta, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Hassan Umar Tambuwal ya aika mana daga birnin Badin.
A sakamakon wata hatsaniya da ta faru a ranar Lahadin da ta gabata a wasu unguwannin cikin birnin Ibadan, inda wasu zaune gari banza suka dauki makamai ciki har da bindigogi suka farma gidajen jama'a, shaguna, ababen hawa suna konewa, sassarewa tare da lalatawa, wanda yayi sanadin salwantar kadarori na miliyoyin nairori. A karon farko a game da rikicin sarakunan gargajiya a jagorancin babban sarkin Ibadan, watan Olubadan na Ibadan Oba Salihu Adetunji, sun yi wani taron gaggawa don samo bakin zaren lamarin da hana aukuwar rikicin a gaba da yake yi wa sarakunan gargajiyar jawabi a harshen Yarbanci. Olubadan na Ibadan Oba Salihu Adetunji ya ce taron ya dace idan aka yi la'akari da irin illar da zaune gari Banzar suka yi wa jama'ar Ibadan, son jama'a da zaman lafiya. Oba Salihu Adetunji ya ce yaki da masu ta'asa ga jama'a bai kamata a bar shi kawai ga jami'an tsaro ba, ya kamata sarakunan gargajiya, shugabannin addinai da ma shugabannin jama'a su haɗa hannu don samar da zaman lafiya a tsakanin jama'a. Olubadan na Ibadan din ya buƙaci sarakuna da su isar da saƙon zaman lafiya ga jama'ar su, musamman matasa. Wasu daga cikin sarakunan gargajiyar sun buƙaci da a wayarwa matasa kawuna a game da shan ƙwayoyi domin shi yake kai su ta da fitina.
Taking of hard drugs is another problem.
Sarakin yace shan miyagun ƙwayoyi shine matsala ga matasa.
One of the things we can do is to identify these hoodlums and get them arrested.
Wannan Bale yace ya kamata a zakulo bata garin a kama su kana a hukunta su. Basarakin yace idan ana son birnin Ibadan ya zama lafiya kamar yadda yake a da, sai an hada kai da gwamnati da sarakunan gargajiya. Rundunar ƴan sanda ta jihar Oyo ta jibge jami'an ƴan sanda a yankunan da aka yi rikicin domin tabbatar da doka da oda. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa injin. Yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a masu sauraro, barkanku da yau. Barkanku da sake saduwa a wannan shiri na Nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sule Mummuni Barma ne da sauran abokan aiki ke fatan ana shan hantsi lafiya. To idan ba manta ba, a makon da ya gabata mun gutsuro muku kadan daga cikin hirar da wakilin sashen Hausa a Kamaru Muhammad Awal Garba yayi da barista Yahaya, wani mai bukatar musamman da ya fice a harkokin kasuwanci a garin Kuseri. Kun ji irin kwadi tashin da yayi kafin ya kai ga wannan matsayi. Sauraka a ci gaban wannan hira, bakon shirin ya ja hankulan masu fama da nakasa akan bukatar dagewa da neman na kai. To amma abokin aiki na ya fara ne da tambayar sa idan akwai kalubalen da ya fuskanta a rayuwa kafin ya kai ga cimma nasarori.
Mallam Yahaya, ka san a rayuwa akwai kalubale. Tunda ka taso har zuwa yanzu yanda ka zama wanda yake kokari wajen rufawa kansa asiri, waɗanne kalubale ka ci karo da su kafin zuwa wannan lokaci da kake taimakawa na su kai ma?
Kai, akwai kalubale iri daban-daban tun lokacin da na tashi. To kalubale farko, na tashi alhamdulillah na tashi a gidanmu babana da mahaifiyata, suna sona saboda ni a cikin yan uwanmu danginmu gaskiya suna sona saboda ko wani abu ne za a yi a gidanmu sai mama ta yi ta ce a tambayi babanta, wato ni da yake tukuran babanta ne ya haya a tambayi babanta abun da nake a gidan nan shine za a yi, hukuncin da na yanke shine za a yi. Gidanmu gaskiya dangina suna sona, yanzu haka a dangin mamata da dangin babana dukkan makani na da yayuna gaskiya sun fi sona, saboda gaskiya ni da yake ina ziyartar su ko da wani lokaci kuma ina yi musu neman abun da suke so. Haka kuma kalubalen makaranta, da na tafi makaranta na samu kalubale a makaranta sanadiyan wa'ansu yanda suka ganni sun raina ni, kuma sai Allah taimake ni na samu shiga a wajen malami na. Ya kasance cewa malami nan an fiddo abinci a gidan malami na, zai kira ni mu ci abinci tare kuma akwai gidan kawuna shi ma nan abinci na yana nan aje gaskiya alhamdulillah ban samu irin kalubale sosai wanda ya takura ma rayuwata saboda ni duk inda naje duk garin da naje ko duk wanda na gaisa da shi ko wanda na yi alaka da shi to gaskiya zai so ni ni kam Allah ya yi min wannan baiwar saboda gaskiya ni duk wanda na yi alaka da su gaskiya alhamdulillah sun taimaka mani ban samu irin kalubale can sosai ba sai dai irin dan abun da ba a rasa ba
kasancewa akwai guragu kaman ka da kuma makafi da sauransu wanda suka dogara ga bara me zaka fada musu domin ba su shawara domin barin wannan sana'a da kuma su yi kwari na dogara da kansu ga wadansu sana'o'i ko su koyi wadansu sana'o'i gwamnatin cikin Afirka suna kokari me zaka ce musu
wato abun da zan ce musu gaskiya su koyi sana'o'i su koyi kasuwa wanda zai iya kasuwa ya koyi kasuwa wanda zai iya sana'a ya koyi sana'a ifoke saboda duk abun da zai kasance cewar kai mai karba ne akwai wulaƙanci yana da kyau ka zamanto kai mai badawa ne ta mai karba ba kai mai taimaka ma wasu ne ba wai kai za a taimaka mawa ba babu wanda ya fi ƙarfin taimako amma ya kasance cewar kana da abun yi duk inda ka wuce kana da daraja da matsayi ni yanzu daraja da matsayin da Allah ya mani a wajen manya-manyan mutane da jami'an tsaro da shugabanni da manya-manyan mutane waɗanda ba su da adadi me ya kawo don ba nema nake a wajensu ba ka gane ba nema nake a wajensu ba shi yasa ya kasance cewar suna sona duk wanda ya kasance kai kullun zaka nema ne a wajen mutum to gaskiya wata ran ya ganka zai boye amma ina kira ga mutane wanda suke da matsaloli lalura ya kamata su kasance cewar masu wadatan zuci kuma akwai wanda suke da wadatan akwai wanda suke da wadatan kuma suna wannan barace-barace wannan ba easy bane akwai wanda suke da lafiya amma ba su da matsaloli suna wannan barace-barace wannan ba easy bane wannan ba hanya bane ya kamata ake su kasance masu wadatan zuci kuma masu roƙon Allah kada mutum ya ga yana da naƙasa ya ga kaman shi ya koma baya ne shi koma baya ne ko shi Allah baya son shi ko kuma ya kasance cewar shi wato Allah ya yi shi ne a wani ya zamanto ba mutum bane ko a wani matsayi daban wannan ba haka yake ya kamata Allah ya yi ka dan adam shi ma kowa da kowa dan adam ne ka mai da kanka mutum ka mai da kanka bawa ka mai da kanka dan bauta ka mai da kanka mutum ya kasance cewar ka nemi naka ka nemi a wajen wani ka nemi a wajen Allah to gaskiya Allah zai taimaka mana sosai fiye da yanda muke tsammani
ya ce musamman ga Alhaji Barista wanda ya ba mu lokacin sa na musamman domin ci gaba da wannan shiri na kasa ba kasawa ba
to ni ma Muhammad Awal ina maka godiya kai babban amini na kuna daya daga cikin manya-manyan mutane da nike ji da su a nan kasar Kamaru irin su Muhammad Awal Garba Abdullahi Sado irin su Alhaji Lurwana irin su Mazu Dairo irin su mai girma Ali Bashir irin su kai kuna nan da yawa ba ku da lissafi kuna nan da yawa to gaskiya ina maku godiya kuma ina jinjina ma BOY Hausa America ina sauraron ta ko da lokaci ina sauraron su ina jinjina musu game da shirye-shiryen da suke kai ma kuma Allah ya saka muku da alkhairi gaba ɗaya
to ba sauraro anan wannan tantaunawa ke kammala a madadin bakon shirin na kasa ba kasawa ba Barista Yahaya dan kasuwa a garin Kuseri da wakilin muryar Amurka a kasar Kamaru Muhammad Awal Garba da dukkan abokan aikin da suka bada gudunmuwa wajen hada wannan shiri ni Sulaiman Muni Barma ke ce da ku sai a makon gobe domin jin wani sabon shirin assalamu alaikum
a gaida Malam Sili sai kuma muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun kasar Ghana a wannan mako.
Da jaridar Daily Graphic yau da mu so masharhin jaridun na kuma babban labarin ta a shafin farko shine gwamnati ta biya kudi ganarci da miliyan 1.75 wannan kudi ne an biya a matsayin diya ga dangi na mutanen nan na zangon Asawasi guda 7 da a bara aka halbe da zaton cewar empathy da makami ne kowane dangi zai samu ganarci 250 jaridar ta ce gwamnati ta bayar da diyar garasigi miliyan 1.75 zuwa ga iyalai na mutanen nan guda 7 da aka harbi mazauna yankin nan na Asawasi dake Akumasi waɗanda ɗan sanda ke zaton cewa ɗan fashi da makami ne shugaba Nana Adudan Kwaku Fa'adu wadda ya bada sanarwar haka Akumasi a jiya ya faɗa cewa ko da yake wannan kuɗi ba zai iya mai rayukan da aka rasa ba na mutane an bayar da wannan kuɗin ne a matsayin aminci da haƙƙi na ƙasa dake akan hukuma ko kuma gwamnati game da wannan mugun abin da ya faru eh mun juya zuwa ga jaridar Ghanaian Times ita ma tana dauke da wannan labari na diyar da aka baiwa waɗanda aka harbi da tunanin cewar ɗan fashi da makami ne amma kuma jaridar ta ci gaba da yin sharhi akan ziyarar da babban inspector ɗan sanda ya kai wa babban limamin ƙasa Sheikh Dr. Usman Nuku Charubutu yana mai faɗan cewar IDP ya jinjinawa babban imamin na ƙasa da kokarin da yayi na kawo kwanciyar hankali sai babban inspector na ɗan sanda Mr. David Asantiya Fetu ya jinjinawa babban limamin na ƙasa dangane da zafin naman da yayi na warware tashin jijiyoyin wuyar da yaso tasowa bayan Reverend Isaac Osubempa pastor na Glorious Word and Power Ministries International irin hurucin da yayi a yayin bikin shiga sabon shekara wadda kusan ya lalata zaman lafiyar da ake da shi a cikin kasar har yau a jaridar ta Ghanaian Times wannan labarin ne ɗan sanda na farautar wasu ɗan fashi da makami guda biyar hukumar ɗan sandar babban jihar Accra ce take bada sanarwar gabatar da farautar wasu ɗan fashi da makamai mutum biyar da sun kai wa muƙaddashin daraktan na hukumar shirin kiwon lafiya na ƙasa Mr. Francis Owusu da iyalinsa hari a gidansa dake Allegon a nan Accra suka arci da tulin dukiyoyi eh mun wai ga zuwa ga jaridar The Independent ko wannan labari ne a shafin ta na gaba NPP ba gaskiya ne cewar bata yi gadon ko sisin kwabo daga gwamnatin Mahama ba tsohon shugaba Mahama ne yake faɗan haka tsohon shugaba John Dramani Mahama ya yi watsi da ikirarin gwamnati mai ci yanzu cewar ba a bar mata ko sisin kwabo ba bai tumalin kasar game da abin da Mahama ya ce ne ba gaskiya bane gwamnatin NPP ba ta gaji ko sisin kwabo ba tsohon shugaba John Mahama ya bayyana cewar gwamnatin ta bar dollar Amurka miliyan 200 dangane da gidauniyar nan ta raya gine-gine da kuma Ghana City miliyan 700 wadda na gidauniyar kula da hanyoyi da kuma kuɗi ne na tayan koko da wannan sharhi na jaridar The Independent muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
gaida Ridwan yanzu kuma lokaci ne da ku masu saurare za ku bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho
sunana Lawal Abubakar Bojanga daga Sokoto Najeriya da shi kuma daga asali ga masu sashen Hausa na biyo ayi sanin sako na ga ilahin Najeriya da Kirista dangane da guguwar zafi ga tanan tana sallamu gwamnatin tarayya jihohi kananan hukumomi dangane da yan takarar kujeru daban-daban wannan cincin cikuraɗin zama wakilan al'umma babban kira na ga al'umman Najeriya shine ku tabbatar da sai da ƙuri'arku wanda za ku zaɓi shugaba ingantacce cintacce wakili mai riƙon gaskiya da amana to babban kuskure ne kada ku kuskura sai da ƙuri'arku domin samun wani abin kwaɗayi dole idan kun kafe da ƙuri'a ku kun sai da ƴancin ku kun tudda kanku kuma kun hamuta ta shakkwade za ku sauka ta shakkunya babu mafita gare mu mu ƴan Najeriya irin mahito mu zaɓi shugaba na ƙware wanda zai kai mu ga mafita game da abin da muke cikin Najeriya na abin da ƴan siyasa ka taya muna ikirari da shi wurin zaɓe za su ba mu wuta za su ba mu lantarki za su ba mu ilimi za su ba mu hanya har yanzu cikinsu muke ban matsaga ba to mu mai da hankali sai da ƙuri'a babban asara ci babban kuskure ne ka zaɓi shugaba na ƙware wanda zai taimaki ƙasarka ya taimaki tattalin arzikin ƙasarka shi taimaki tsaro shi taimaki lafiya shi taimaki ilimi wannan shi a babbar mafita gare mu amma wallahi da dukkan mun kafe da ƙuri'a za mu koma yanda mun sani kullum hankalin mu da fatan Allah shi sa mu zabi lafiya mu kare lafiya.
Rayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Ofishin jakadancin Amurka a Demokaradiyyar Jamhuriyar Kongo ya yi wa Amurkawa da ke kasar kashedi da su ban kasar yayin da hukumomin kasar ke shirin sanar da sakamakon zabe. Ofishin jakadancin da ke birnin Kinshasa ya faɗa a wata sanarwa da ya kafe a yanar gizo cewa Amurkawa da ke zaune a Kongo su fara shirin barin kasar kuma kada su dogara da taimakon Amurka. Faɗa tsakanin rundunar sojin Najeriya da 'yan tawayin Islama ta raba mutane 300,000 da muhallansu a arewa maso gabashin Najeriya a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya da safiyar yau. Sai kuma da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da maimaitin lafiya ojiki na Hawwa Umar. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakub Makeri da ya karanto labarai da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin da bada umarni sai kuma injiniyanmu na yau Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.